الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سادوا أولا يمتي يو لهدي منا دار الاتنين ونديدي دا ترى قوات رمضان بان هجر منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو دا دريو دا أربعين دا شدا wanda kuma yau tara ne ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 90 nawa ne 95 ko yau za mu tashi farkon aya ta 96 cikin wannan sura mai albarka suratu maryam kafin haka akwai tambayoyi da za mu amsa kafin tambaya dangane da abin da ya shafi social media musamman group na WhatsApp akwai number da muka bayar kwanaki an sake bukatan a sake bada number musamman ga waɗanda suke neman su joinin WhatsApp ko kuma suna so su shiga Instagram za su yi magana a wannan number 08031124177 0811 2 1 7 7 0 8 1 1 2 1 7 7 muna da tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko yace wa malam menene hukuncin namiji suna fada da matarsa sai yace mata zanyar da kallon mangoro in huta da guda lallai wannan yana shan wahala da shiga to da farko dai muna bashi hakuri ya ci gaba da shan mangoron shi ya hakuri an gane ko a auren su kuma yana nan dan bai yar da kallon ba tukunna ya ce ne zai yar aure bai mutu ba daidai ne da kace mishi zan sake shi wannan ba saki bane ba sai in kace na saki kaman wonin yake mata ita kuma ta ji tsoron Allah idan laifinta ne ita ma ta gyara shi kuma ya ƙara hakuri dama shi yasa ka bada igiyan aure a hannun namiji ba ba da shi a hannun mace ba akwai wata wace baturiya ce fa take ce mini muna magana da ita wai tace musulunci da ya bada ikon aure a hannun namiji yana da gaskiya wallahi ka tace mini tace saboda mu mata in aka ba mu sai mu yi saki sau 100 ma an gane ko saboda namiji irin shi ya bace na shawara ne da hankalin shi mace kuma irin ya bace tana shawara ne da zuciyarta to saboda haka aure dai yana nan a ci gaba da hakuri Allah ya daidaita tsakanin su wannan kuma yace ya hukuncin mai azumi da yawa ya gari bashi da lafiya amma still yana azumin sai ya amai mai hukuncin azumin shi yana nan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwaya na Imam Ahmad ibn Hanbal da a'immatul arba'a na as-sunan kenan ahlus sunan al-arba'a shine Abu Dawud ko da wai aramba da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah yawa akwai daliban Abu Dawud anan da yawa to waɗannan malamin guda hudu su ma duka sun ruwaito Ahmad ta hanyar Abu Huraira Ibn Majah namanta ta hanyar wane ne amma dai hadisi ne sahihi daga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ina nan cikin masallaci na duba tambayan an aiko ta waya annabi ce man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u man zara'ahu al-qai'u duk wanda amayarin jaye shi fala qada'a alaihi babu ramuwa kan shi azumi shi yana nan wa man istaqa'a wanda kuma ya kirkiro aman shi ya kwakulo aman da karfi dan ya fito da wani abinci fa alaihi alqada azumi shi ya lalace kuma zai rahu wannan azumin to akan haka idan baka da lafiya kai amai azumin kenan. Abinda dai kawai malamai suke cewa ba a so kai azumi da zai wahalar da kai, sunna shine ka aje azumi. Yasa sahabbai da suka yi azumi cikin tafiya suka sha wahala har wasu suna suma, while annabi kuma ya aje azumi a halin tafiya. A cikin tawaga ne wasu na azumi wasu ba su azumi, daga cikin waɗanda ba su azumi kuma akwai annabi, wanne ya kamata kai? Alayhi salatu wassalam, na annabi, saboda zafin rana da wahala. Sai aka cewa annabi ga wasu ba suna azumi har ya kai suna suma, sai annabi yake cewa ya dangane da waɗannan da suka yi azumin, lalle ba su yi ɗa'a ba. Ina fata an gane ɗa'a shine ka aje azumi, saboda Allah bai so ya wahalar da ku. Wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin millati abikum ibrahim, babu takura cikin addini. Saboda haka wannan a takaice shine ainihin hukuncin shi. Sai kuma wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi sallar nafila. Yana cikin sallah yi raka'a biyu sai miƙe madadin ya zauna, to wanda sujjada zai yi? Babu sujjadan da za ka yi. Idan kana sallar nafila sai ka miƙe da kai raka'a biyu madadin ka zauna, to ka ci gaba da sallanka kamar da ita raka'a huɗu. In kai raka'a huɗu ka zauna kai sallama shi kenan, ba wani sujjada, sallar nafila kenan. Za ka yi raka'a biyu sai ka miƙe. Ina fata an gane. To kai wa kawo raka'a huɗu babu wani sujjada da za ka yi. Wannan shi ne. Idan kuma sallan farilla ne, idan ka miƙe a raka'a biyu madadin ka zauna a sallan azhar, la'asar, magariba, isha, banda asuba, tunda asuba ko ka miƙe dole ka dawo, tunda mai ta raka'a biyu ne. Amma cikin waɗannan masu zama guda biyu, to idan ka miƙe kana da option guda biyu. Option na farko shi aka fi so shine kar ka dawo, ka ci gaba da sallan ka. In ka gama ka yi sujjadan qabli, sujjada kafin sallama. Idan kuma sai da ka miƙe sai ka sake dawowa, to nan kuma za ka yi sujjadan ba'di. An gane bambancin abun? To anan shawaran da muke badawa, idan kai limami ne kana jan mutane sallah, idan ka miƙe din ka dawo yafi, musamman in dai kama akwai jama'a da yawa, wani kuma bai san hukuncin ba, wani yana waje ma baya hango ka, to ka dawo din yafi, don already su suna zaune. An gane ko? In an gama ai sujjadan ba'di. Amma idan ku yanka dan ne suna ganin ka, in ka miƙe ko kai kaɗai ne an fi so kar ka dawo, shine abin da aka fi so. In ka gama kai sujjada guda biyu kafin sallama. Ina fata an fahimci wannan. Sai tambaya na ƙarshe, wannan yake cewa dangane da mace da ta samu labarin mijinta ya rasu, amma lokacin da ta samu labarin ma ya kai wajen wata shida da rasuwa, ila ko ya shekara, yayi hukuncin ta kabanta yake? Haram, akwai aya ne duk ya kun zauna a wuri da ba mai kawo mana aya. Amsa shine babu. Dangane da hukuncin takaba, idan mace mijinta ya rasu daga lokacin da ya rasu ta shiga takaba, idan ko ba ta samu labari ba sai bayan rasuwan shi da wata ɗaya sali ko wata biyu, nawa ne kwanakin takaba dama? Wata huɗu da kwana goma, haka ne ko? Kwana 130. Ina fata an gane. Tun 30-30 sau hudu kaga 120, ga kuma ƙarin goma. Kwana 100 da ainihin 30 shine kwanakin takaba, wata hudu da kwana goma. To idan ta samu labari bayan wata biyar, wata shida, zance mafi inganci babu takaba a kanta. Galibin hukuncin da ake ba wa mutane shine a lokacin ta fara takaba. Amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa matukar kwanakin takaban ya ƙare, shikenan ta gama takabanta. An fahimci wannan abin da kyau? Wannan shine zancen da shi muke fatawa. Shi yasa Sheikh bin Baz, Allah ƙara masa rahama, yake cewa ita ce fatawan da tafi ƙarfin dalili. Idan kuma ta samu labari bayan wata ɗaya ne da rasuwan shi, aka ce ai ya rasu yau wata ɗaya da ya wuce, to tana da ragowar wata uku da kwana goma. In ta samu labari ne bayan wata biyu, tana da ragowar wata biyu da kwana goma. Daga lokacin da ya rasu, daga lokacin za ta fara lissafi. Idan akwai ragowar koda sati ɗaya ne ta ƙarisa shi. In kuma wata huɗu da kwana goma ya wuce, shikenan ta gama takaba. Wannan da shi muke fatawa shine fatawan Sheikh bin Baz, Allah mishi rahama, shine fatawan ai Imamu Fauzan, wanda daga cikin malaman da suke rayuwa rahmatullahi alai, wanda ce fatawan manyan malamai na mazahibul arba'a da masaban Abu Hanifa da Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal. Allah musu rahama gaba daya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na niya niya ta daga lokacin da ta ji labarin rasuwan in akwai ragowar kwanaki daga lokacin da ta yi niya a take idan kuma an riga an gama shikenan a musulunci akwai abin da ake cewa al-mustafna min al-hukm al-am exception kenan da turanci akwai exceptional a wajen hukunci idan wani misali ya fita daga cikin wannan da'iran bashi da tsaka tunda ya ce yanzu ba ta samu labarin ba hidda lokaci ya wuce an na ka'ida shine idan ta samu labari lokaci ya wuce yanzu ai ba ta ji labarin bane take an gane ko shi yasa hukunci ta bata ciki da wannan ne wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya samu labarin an ga watan Ramadan da rana misali bai samu labari ba yayin da rana kace an ga wata fajiya ko kila gari ya waye har ya dan shashayi bai ji labari ba sai suka ce ya matsayin azumin shi a masabanmu na malikiya shine zai kama baki zai biya wannan azumin kwade bayan Ramadan wasu daga cikin malamai suna cewa a lokacin zai niyan azumin Ramadan kawai ya ci gaba babu wani ramuwa akan shi sai aka ce da su akwai hadisi cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba dole kai niyya kafin alfijir ya fita sai suka ce wannan hadisin hukuncin shi da wannan mutumin al-mustathna min al-hukm al-am shi yanzu ya fita daga cikin hukuncin wannan hadisin dan bai samu labari bane ba ga wanda ya samu labari hadisi yake aiki akan shi ina fata an gane alayyi halin dai da ire-iren waɗannan akwai waɗanda ake kebe su a wani hukunci saboda wani dalili to wannan ita ma tana ciki Allahumma amin Allah ta'ala ya sa mu dace ina kai tsaye zamu shiga karatu a zamu tashi a farkon aya ta 96 insha Allah mu Allah ya ci
Bismillahirrahmanirrahim Innal ladina amanu wa 'amilu الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
وبنجيجي إن الذين آمنوا للي وأنسك إيماني wa amilus salihatu sai aiki nagari wadannan ababe guda biyu suna ta maimaituwa ai imani ai aiki nagari dole guda biyu ne su hadu idan aka samu imani babu aiki nagari ba za a shiga aljanna ba in aka samu aiki nagari babu imani ba za a shiga aljanna ba mun ba da misali da yawa duk aikin da kafiri zai yi na nagarta tunda bashi da imani Allah ba zai bashi lada da yake ba masu imani ba sai dai ya saka masa a nan gidan duniya ta hanyar da Allah ya ga dama ko ya kara mishi lafiya ya kara mishi arziki ya masa duk abin da zai amma lada da ake rubuta al-ajru al-thawabu da ake bayarwa a lakira ba zai samu ba sharadin farko shine amanu ai imani da Allah subhanahu wataala haka da shi ma musulmi da ya aiki lada ko da aiki nagari ne idan babu ikhlasi ba dan Allah bane shi ma babu lada saboda ikhlasi suna tafiya da imani ka fada da ka fada sai an kadaita Allah da ibada shi kadai ina fata an gane babu shirka karama babu shirka babba sannan ibada kuma kafin ya zama nagari sai ya dace da abinda annabi ya karantar duk yanda akai ibada mai kyau idan ta ci karo da yanda annabi ya tsara ai wannan ibadar to lallai wannan ibadan tana da alaman tambaya ba lallai bane Allah ya karba kisa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisi muslim yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da ba mu muke umarni da ayi shi ba فهو رد اي غير مقبول ام يار masa da kayan shi ba za a karba ba hadisi ne ingantacce cikin sahih muslim hadisin nan na aisha kaga man amila amalan kaga kowani aiki ya shiga ciki babba ko karami yasa aka ce amalan aka wuce da nakira saboda me ya zama aikin ya shafi kowani irin aiki to kaidan aiki shine dole ya zama annabi ya ce ai wannan aikin ga yanda sahabbai suka fahimta ga yanda su ma tabi'ai suka fahimta ya taho zuwa gare mu duk yanda kai ikhlasi kai niyya mai kyau kai sallan azhar raka'a biyar Allah ba zai karba ba dan annabi raka'a hudu ina fata an gane duk yanda kai ikhlasi kai niyya mai kyau kai sallan asuba raka'a takwas Allah ba zai karba ba Allah ji kan shak Sa'idu Hassan Jingir yace wata rana sun je wani gari wa'azi sai wata mata tai tambaya wai sallar asuba raka'a nawa ne tsohuwa ce amma fa dattijiya sai shi ma da yace a tambaye ta raka'a nawa take tace ai tunda an yi bacci an huta raka'a takwas take tsawon rayuwarta kaga an hadu da aiki ko to kage ta yi ne a rashin sani a lokacin sai a karantar da ita za ta rama sauran sallolin ba za ta rama ba kaga rahama na Allah kenan to kaida ne shine dole zamo aikin annabi ne karantar duk yanda fa zaka gyara aiki ka gyara wallahi in annabi bai karantar ba zai gyaru ba kai falsafanka kai jawabai kai kwane-kwane kai misalai yana nan a matsayin shi na sunan shi bid'a kun fahimci wannan abin da kyau ita bid'a kullun kishi yace ga makarantar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasa waɗanda suke wata ibada da kusan ta shahara kowa yana yi cikin watan Rabiul Awwal sai a ce da su to mu da a kasan mu na Hausa da ma West Africa gaba daya da kuma arewacin Africa irin su Algeria irin su Morocco Tunisia da ya sunanta Libya da kuma tsakiyar Africa irin su abun nan Central Africa su Gabon da ire-iren su da su Kamaru duka su Chad Sudan dukkan mazhaban malikiya muke shine abinda shekaru daruruka tunda musulunci ya zo mana mazhaban malikiya muke to abinda muke karantawa akwai qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari har ka jalawali da sani tunda wasu ana tsallake su ba lalle sai kai ba har ka karanta mudawwanatul kubra karshen constitution din malikiya to a ciki kabba ai babi akan wannan ibadan ba babu wani babi guda daya babu fi maulidin nabi babu shi babin da ke bayani akan birthday na manzon Allah alaihi salatu wassalam to wannan ba zai fita daga cikin wasu ababe ba kamar haka na farko ko ya zanto malaman gaba ɗaya kaf mantawa suka yi gaba ɗaya sun manta sai tsabar mantuwa shi yasa ba su mishi babi na shi ba na biyu ko kuma ilimin su ne bai kai ba so gano faradan wannan abu jahilai ne kenan ina fata an gane ko kuma a sun sani tsabar munafunci ne ba sa son annabi ne ke sa ba su yi mishi babi ba ina fata an gane ko kuma na hudu a aqidar su ba addini bane ba cikin hudu dole ai guda daya kun fahimci wannan abin da kyau wannan ita ce gaskiyar magana to al-iman wal amal salihu dole ai abu dan Allah ya dace da yana kan tauhidi an yi dan Allah as-salihati kuma annabi ne karantar da wannan abu to ire-iren waɗannan ana so ne a tattauna su a nise babu zage-zage babu cin mutunci babu tada jijiyan wuya a nise za a tattauna sai a fahimci juna ina son annabi kana son annabi to zo mu tattauna kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa da wannan nake ba mu shawara a cikin azumin na akwai rikici da yake taya wa social media ɗaya daga cikin manyan malamai na Tijjaniya Professor Ibrahim Ahmad Makari yayi wata magana bisa husn zanni shi yana magana ne kan wani abin na ilimin usulu kuma abun akwai shi a rubuce akan abu hadisi tatayyu thubuti da zanni thubuti ba shi kirkiro abun ba kamar Sheikh Isa Ali Fantami ne da ya magana akan charbi shaki ta fatawan Fantami kaga wannan zalunci ne tun ka afi baban Fantami ana tattauna wannan abu ya aka ta zama fatawan shi a sai da a ce shi ya karanto maganan malamai amma kar ka jingina abun zuwa gare shi ka'ida ita ce amana ta ilimi duk wanda kake jin haushin mutum ka masa adalci duk wanda baka son mutum ka masa adalci to da yawan nan magana sai ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi ya fito ainihin masa raddi amma raddi na ilimi babu cin mutunci a nitse ba kiran suna shi ma sake bada amsa cikin girmamawa ba rashin mutunci to wannan haka ake amma sai aka samu dalibai sai su sa hoton makari jahili wannan wallahi rashin mutunci ne babu tarbiya kuma lokacin da kace wa makari jahili haka wani dan Tijjaniya shi ma zai zo ce malamin ka jahili yana da yanci shi ma kai ka zagi malamin shi muzanta masu tarbiya ka fito ka zagi Sheikh Ibrahim Sa'ad Al-Husaini ka zagi makari wannan ba musulunci bane ba in kana da ilimi ka masa raddi ta ilimi shi ma ya maka raddi ta ilimi shi yasa ake rubutu ai ko wasika da larabci fa zai iya rubutawa ba amma ya kalli professor ya ce mishi jahili saboda shi dan salafiya ne kun gane wannan abin da kyau to haka idan suka fito suka zage malamanku kar ku ce musu ai naman malamai guba ne a ko kuka fara ai da baka san guba bane he yanzu to kar ka bude kofar da za a dinga cin mutuncin juna shi yasa idan ka zage uban wani zage ubanka kai ka jawo ubanka zagi kun gane wannan abin da kyau to dan Allah mu daina shiga fadan da ma ba namu ba idan manya suna fada kai sasanci kake yi ko kuma ka jaba ce kai shiru ko ka ba su hakuri malamai ne su yi ta bada amsa wa junansu amma kai karan kadamiya haka kawai ko larabci baka iya ba yan ce kai li'irabin daraba zaidun amran ba zaka iya ba sai kace professor makar jahilin banza ai professor sani ai kace kace ne to sai shi ma wani dan tijjaniya sai ya sa hoton Dr. Sani ce shi ma jahili professor makar ya kace kace ne to da Allah mai amfani wannan abu kun gane ko bazanta masu tarbiyya masu mutunta juna duk da muna da sabani amma kada zamo sabanin ta bude kofar cin mutuncin juna ka rike sabanin ka na rike na a tattauna kaman kasuwa ne a kasuwa kowa ya kasa haje shi kowa ya bayani wanda ya ga dama ya dauka ina fata an gane to haka shi ma ilimi yake kowa ya baje kolin dalilai a bar mutane da hankalin su shari'an kuma hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shiriyan ba a hannunka take ba ya ka annabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah shike shiryar da wanda ya ga dama laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shiryar da su ba Allah ke shiryar da wanda ya ga dama to idan an ga yau annabi haka ina gani ko kai haka nan hatta a cikin gida namu sai kaga wani haka kawai ya tashi ya sa hoton jingiri ya zage shi sai shi ma wace ya dauko hoton balalau ya zage shi to me amfani wannan abu ina fa wannan ya kamata hatta malamin su shigo cikin wannan abu kowa ya tsawata wa mabiyin shi mu daina cin mutuncin juna idan wani ya kuskure a bar sa an shi masa raddi ku yara ba ku kuma ilimi in aka yi bayani kowa zai gane lalle fa wannan ilimi ne akwai wanda yace da ni wallahi tallahi malam bayanin da kai akan abu kaza din nan gaskiya daidai ne amma fa mun muna kan abu kaza amma ka fi malaman mu hujja kaga ba sa gizage to ya kama hanyar ganewa kenan innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda duk waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ubangiji zai sa musu kauna ya sa baye su dinga kaunan su sayaj'alu lahumur rahmanu ar-rahmanu ubangijin rahama sayaj'alu lahum zai sanya musu wuddan shine kauna kalmar al-wuddu da al-mawadda tafi al-hubbu karbi ke sa Ibn Qayyim al-Jauziyya yace matakin soyayya guda uku ne idan zaka aure mace ya zama mataki na uku ne shine mawadda dan Allah shi amfani da shi a wajen magana aure wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun an gane ku to ya zama akwai al-mawadda mana sahulan nan kuna jigo to Allah zai sanya ainihin al-wuddu wannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin riwayin Bukhari da Muslim da kuma Imam Ahmad a cikin ainihin Musnad daga ainihin babban sahabi Abu Hurairah Allah kara masa yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace inna Allah idha habba 'abdan idan Allah yana son bawa kai aiki na gari ka tsare dokokin Allah kai al-imani wal amali salihu din kenan to idan har ya kai ga Allah ya kaunaci mutum da ajibrila sai Allah kira malaika jibrilu yazo fadan Allah fa qala sai Allah ce da shi ya jibrilu munada mufrad kenan ko ya jibrilu ya kai malaika jibrilu inni uhibbu fulanan ni fa ina son wani dan wani a Afrika Afrika ma ta yamma a Nigeria a arewa a north east a Gombe a Fantami misali ko a wata unguwa ko a Kano ko a Lagos ko a Maiduguri ko a ko ina a fadin duniya in har Allah na son mutum sai ya kira Jibrilu ga wane a nuna masa shi ya ganshi dan wane jikan wane a unguwa kaza ina kaunan shi inji Allah sai ya ce da Jibrilu fa ahibbahu kai baka kaunace shi an gama ko mala'iku ba sa wasa take sai ji kaunan shi ya shiga ranka hatta sahabbai faka suke lokacin da Khalid bin Walid yayin musulmai barna a yakin Uhud annabi ce a kawo gawon shi ko a kawo shi a rayi ko a kawo shi a rayi ko a kawo masa gawon shi aka fansama ana neman shi annabi ya bada umarni saboda shi ya jagoranci kwantan bauna aka kashe sahabbai guda 70 a yakin Uhud a lokacin yana kafiri me zai faru ya dinga buya cikin duwatsun Makka ya sulale ya shigo Madina ba a sani ba sai gashi a gaban annabi alaihi salatu wassalam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shikenan ya imani to dai imani sai ga sayyidina Umar ke kuma yana cikin masu neman shi da takobin shi yana zuwa kace ai ya sha ai ya sulale ya zo ya karbi shahada yayi kalmar shahada sayyidina Umar ya ce wallahi na rantsa da Allah a dazu duk duniya ba wanda na tsana kaman ka amma a yanzu kana cikin da a duniya nake kauna an gane ko to ina ga malaika Jibril kuma Allah ce da shi ina kaunan wane kuma ka kaunace shi kala yace fa yuhibbu Jibril sai Jibril atake sai so wannan mutumin kala sai yace thumma yunadi fi ahli samai sai je shela a cikin mala'ikun sama ta 7 da sama ta 1 da ta 6 da ta 5 da ta 4 da ta 2 duka samman nan guda 7 kowanne sai ya je yayi shela yace inna allaha yuhibbu fulanan Allah yana da sako yace na sanar da ku yana son wani dan wani dan haka yana ba ku umarni ku ma ku so shi fa yuhibbu ahli samai he zama duk mala'ikun da ke sama suna kaunanka idan ka samu kauna a sama ka huta duk wani dan sa ido ka gama da shi yace atake sai duk su ji suna kaunan shi thumma yud'u lahu al-qubula fil ard Allah sai sanya masa karbuwa a ban kasa an gane ko wa inna allaha idha abghada 'abdan haka idan Allah kuma ya fushi da bawa idan ya tsane shi da ajibrila fa qala ya jibril zai kira mala'ika jibrilu yace ya kai jibrilu inni abghadu fulana lalle ni na tsani wani bana son wani kai ma ka tsane shi qala ce fa yughidu jibrilu atake sai shi ma yaji ya tsane kamar mala'ika jibrilu idan ya tsane shi thumma yunadi fi ahli sama sai je yi shela wa mala'ikun da ke sama tun daga ta 7 har zuwa sama ta 1 zai dinga bi yana gaya musu inna allaha yughidu fulanan fa abghiduhu Allah ya tsani wane kuma ku tsane shi Allah ya yi fushi da wane kuma ku yi fushi da shi kala yace fa yughiduhu ahli samai sai take duk mala'ikun sama su ji ba sa son mutu su ji sun tsane ka sun mai yuzau lahu bagda'u fil ardi Allah sai sanya maka tsana a ban kasa to a wannan gaban sai malami suka ci mutanen kirki ne kadai za su soka amma mutanen banza kan ba lalle bane su soka wani lokaci wasu mutanen banza ma za su yi sonka haka idan Allah ya tsane ka mutanen kirki ne ke tsanan ka amma mutanen banza kan ai suna sonka kuma ka kalle da duniya take haka za ka ga abun yake za ku ne hamshakin fajiri amma yana da followers miliyan kaza kuma suna kaunan shi akwai wani wane da ya bude account a YouTube cikin awa daya followers mutum miliyan kaza kuma kafiri ne kun gano wannan abin da kyau aka ga wannan bai nuna cewa Allah na son shi bane duk da masoyin da yake da shi akwai wani mawaki ya taba zuwa Lagos mawaki ne kuma kafiri daga wata kasa saboda tsabin turereniya a Surun Leri stadium akwai wanda suka mutu a wajen kokon shiga wannan ya nuna Allah na son shi ne dama mutanen banza ne ke wurin to shi yasa mutanen kirki ne za su kaunace ka hakan nan mutanen banza kuma ainihin ba lalle ne su kaunace ka ba idan Allah baya kaunanka ka zama fajiri haka mutanen kirki ne ba sa son ka kun fahimci wannan abin da kyau Allah ta'ala ya kaunace mu da rahaman shi Allah yace innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda yace fa inna ma yassarnahu bilisanika fa inna ma abun sani kadai yassarnahu muna sauƙaƙe shi wannan alqur'anin bilisanika a harshenka saboda me litubashshira bihil muttaqina dan kai masu takawa bishara masu tsoron Allah muna yassare shi a harshenka ne danka musu bushara da aljanna wa tunzira bihi qauman ludda ka kuma yi gargadi ga mutane da suke ludda fujjar mutanen banza ko ludda ya zama masu kareta gaskiya ko kuma luddan ya zama masu tsananin jayayya da gaskiya duka an mishi wannan fasara wasu malamai suka ce alluddu daga aladduni wa huwa aladdul khisar mutum mai yawan jayayya da gaskiya to Allah ya yassara qur'ani a harshen annabi da harshen duk mai imani dan ai bushara ga masu takawa ai gargadi kuma ga kafirai shi yasa Allah ce walaqad yassarnal qur'ana lizikri fa hal min mudakkir haqiqa tabbas Allah sai da rantsuwa yace ya saukake alqur'ani lizikri dan ambato dan ai zikirin qur'ani din yasa babu wani zikiri sama da alqur'ani mai girma duk wani zikirin da wani zai baka wallahi yana bayan qur'ani ibnu qayyim al-jawziya a cikin al-jawabul kafi liman sala'ani dawa'i shafi littafin da ake ce mishi adda'u wad dawa ya kawo maganganu masu tarin yawa game da alqur'ani cewar ya tabbata anasi bambancin alqur'ani da wani zikirin da ba qur'ani ba kaman bambancin Allah ne da halittun shi wani irin bambanci ne wannan bambancin qur'ani da wani zikirin da ba qur'ani ba kaman bambancin Allah da halittun shi to sannan a ce maka ga wani salatin da yafi qur'ani kuma ka yadda kafi wanda ya fada rashin hankali ma tunda shi ya san ƙarya yake neman daukaka yake kai kuma neman kaskanta kake an gane ko babu abin da yafi qur'ani wallahi babu wani salati babu wani hailala babu wani haukala babu wani ko menene shi qur'ani shine awwalan duk wani zikiri ya biyo bayan shi dan qur'anin gagara ba daune gagara misali shi yasa wani yake cewa fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yaqsu qadaran ghayra muntazimi shi lu'lu'u yana da daraja da kyau idan aka gyara shi haka nan darajar shi baya raguwa in ma ba gyara shi ba haka ne ko ba haka ba to haka alqur'ani yake shi yasa ce wai ma huriba qattu illa adamin harabin a'adal a'adi ilaiha mulki salami duk wanda yace zai yaki alqur'ani to sai ya dawo koda shefi kuwa adawa da qur'ani mulkiyar salami yana neman a zauna lafiya an gane ko kuma ka dubi duk wanda suke yakan musulunci karshe sun nemi asulu amerika da kawayen ta shekara 20 suna yakan taliban shekara 20 suna yakan taliban amma karshe me aka ci azu a isulu mu ba ku kasanku mu fita abin ba zai yi ba duk karfin da suke da shi waɗannan masakin talakawa ne ba amma kuma menene akan addini suke addini ake yaka ba su ba musulunci ne ba su yanzu ka kalli shugaban Syria ne yanzu Ahmad al-Shara Abdul Gulan al-Julani yanzu duk duniya shine shugaban da baya hannu da mace duk duniya gaba da yawo ne nan shekara 40 saboda riko da addini to damuwar su shine wannan ya cika zatsauran ra'ayi dan hannu ma a gaisa ba zai yi ba haka fantami sha wahala lokaci baya hannu da mata an gane ko to a takaicen takaitawa sai kai da gaske har sarkin Saudiya na hannu da mata bari ma ku ji kada ka ga wani shugaban kai a nan ka tsine mishi ina fata an gane dan ya kamata mu san wannan abu idan ka ga wani gwamnan ka ko shugaban kasa ko wani sanata yayi ka kawo da kai kaman baka gani ba sarkin Saudiya ma nayi karshen ta kai ma ka shiga yi zakai kana zazzara ido an gane ko amma dai Allah ya liƙa karfin hali ne ya kai inda yake mutun in ka ga bai yi ba dole ka jinjina mishi to saboda haka musulunci Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa ya yassara qur'ani ne dan musulunci ya zama mai sauki shi ma yasa qur'anin bashi da wahala duk wanda yace zai koya kuma zai iya koya duk wanda yasa kanshi ya koya to qur'anin yana da sauki yace yassarnahu lizikri fa hal min mudakkir ya sauƙaƙe alqur'ani dan ainihin zikiri ya kuma sauƙaƙa alqur'ani litubashshira bihil muttaqina dan ai bushara ga masu takawa wa tunzira bihi qauman ludda akume gargadi ga mutane masu tsananin jayayya da gaskiya akwai wanda kuma fa qur'ani sun san gaskiya ne sun fahimci gaskiya ne tsabar kin Allah ne yasa su kanji su sallama mishi ina fata an gane. Shi yasa wani yake cewa dangane da waɗanda suke jayayya da alƙur'ani akan son zuciya, sai yake bada misali da ainihin idon mutum, sai ce idan ido bata da lafiya sai ta kareta rana, haka idan harshe bashi da lafiya sai kareta dadin ruwa, ka ji ruwa na da daci, haka ne ko ba haka ba? Yace to su ma haka suke. Allah ta'ala ya kara Qur'ani albarka. Sanana daga cikin abinda alqur'ani yake da shi na mamaki, hatta shin duniya ba za a iya gano hikimomin da ke cikin Qur'ani ba, hatta shin duniya kullun rubutu ake har yau ba a gama ba, kullun rubutu ake. Yanzu kan binciken da aka yi kwana nan dangane da thumbprint wannan wanda aka kawo ma'aikata ku yawa suna ta sa albarka. To wannan thumbprint din da dan yatsan mutum aka gane kowanne duk duniya kuwa na shi daban, kwata-kwata ba a fara gano abun shekara 100 da wani abu ne a Turai kenan, ba nan gurin mu ba, kwata-kwata da gano wannan abun, amma fara aiki da shi ma shekaru ne kalilan a duk iyakar din kasashen Turai. Abun an tsananta shi ne ma bayan 11 September aka fara aiki da shi a waɗansu daga cikin airport, amma da kwata-kwata ba a damu da shi ba, amma an gane yanzu cewa duk duniya kowa nan shi daban ne. Amma kusan Qur'ani yayi magana akan wannan abu, a Qur'ani Allah na magana dangane da tashin kiyama, sai ya ce bala qadirina ala an nusawwiya bananahu, yace bala qadirina mu masu iko ne, ala an nusawwiya bananahu mu daidaita wannan dan yatsan mutum mu dawo da shi, bi ma'ana bayan mun dawo da halittar mutum din to muna da iko mu dawo ma da nan din shi. Me yake nufi kenan? Shine thumbprint, shine banana hule kan dan yatsan shi. Allah ce muna da iko mu dawo da shi, saboda abun mamakin da ke tattare da shi tun shekara 1400 da ya wuce Allah ya magana akan shi, amma sai daga ba aka gano shi kwanan nan. Wannan abu dai zan ba ku fa kenan, in nace za mu yi wannan sai mu kai karfe 11 ba mu abun nan ba, mu tsaya a nan wajen. Allah ya ce fa inna ma yasarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tundira bihi qauman ludda, sai Allah ya ce ni
wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rik.
Allah ya ce wa kam ahlakana qablahum min qarni, nawa muka halakar na alqaryu waɗanda suka gabace su, sun fi su karfin mulki, sun fi su karfi na dukiya, sun fi su karfi na ilimi, sun fi su girman jiki, amma ahlaknahu mu halakar da su. Duk yanda samudawa suke Allah ya halakar da su, duk yanda adawa suke Allah ya halakar da su, wanda idan ka kama hanyar Tabuka daga Madina kaje kaga baqaya samud zaka yi mamaki, kaga dutse ne fa aka rarake shi aka gidaje dutse, da me suke wannan abu ba wanda ya sani sai Allah. Kaga sun yi daki rarake dutse kawai za a yi. Yanzu kalli yanda ake mamaki in kaje Makka kaga yanda ake fasa dutse a fidda hanya, wannan tunnel da suke Makka din nan, to waɗannan tunnel din da suke Makka ba su kai in kaje wannan wurin mamaki ba. Wannan an san lokacin da aka zo aka yi su da irin nakiyan da aka dinga sawa ana fasawa har aka yi wannan hanya, a lokacin su da me suka mai da dutse gidaje. Amma duk da wannan abu Allah ya ce ahlaknahum mu halakar da su. Kalli Fir'auna da irin girman kanshi da jiji da kanshi da kuma dakaru na sojoji da yake da shi, masu gadin Fir'auna kawai sun fi miliyan ɗaya masu gadin gidan mulkin shi, duk duniya yana ke da wannan abu babu. Jami'an tsaron Najeriya kaf ba su wuce miliyan ɗaya ba gaba ɗayansu, ƙasa da take da mutum miliyan 200 da wani abu, kun gano wannan abin da kyau. To amma a duk da haka Allah ya halakar da su cikin kankanin lokaci ya dammara su. In ka dauki na maru malamai kace sauro aka turo mishi ya kace-kace da shi ya gaba rashin mutuncin shi, Allah ya turo sauro shiga hancin shi, sauro shiga hancin yalla boy wanda yana rigima da Annabi Ibrahim yana ga shi ya shi ma Allah ne, suka buga ƙarshe me ya faru? Sauro kawai ya sa masa ciwon kai, bala'i yake bala'i har ya fara lalata masa kwakwalwa sai shedan ya zo shi a suffar mutum ta shena da magani menene magani yace abinda za a yi za a yanke kan ne a ajiye sannan Allah kenan aka ce ya amince da yanke kan ajiye sai ya bace ba shi kenan ba to ire-iren waɗannan misali waɗanda aka yi su Fir'auna su Haruna su wane ne Hamana kalli shi fa Haruna tafiya yake fa Haruna kai Allah ce kasa ta bude kawai ya fada a rufe shikenan kama ana hawa da irin na sallah din haka ya fito an yi shiga na mulki ana takama da jabbaranci Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin Allah ce kawai kasa ta kife dashi gidansa da komai ba abin da aka bari duk inda wani dukiyar shi yake kawai ta kife da stove ba abin da aka bari haka idan ka je inda abun ya faru a Misra har yanzu ana zuwa kallon cinnan ne fa aka halakar da Fir'auna amma da ya ci daukan hotuna ba a daukan wazi kaga sharin dan Adam kenan ai ta selfie madanin ka ce an halakar da Karuna anan barin ji tsoron Allah sai dai ta aka kawai to Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarni nawa da muka halakar daga cikin alƙaryu kafin su hal ku hissu minhum min ahadin shin kana jin duriyar su aw tasma'u lahum rikiza ko kuma kana jin motsin su ar-rikizu Abdullah bin Abbas yace as-sautul khafi shine sauti wanda yake kasa kasa kisa malami suka fassara shi da motsi shin kana jin duriyar su ina suke babu su ko kuma kana jin ainihin motsin su duka babu ala ayi halin wannan aya ita ce karshen aya a cikin suratul maryam kai sai zamu shiga suratul taha tunda akwai lokaci ko abinda mun karanta na daidai cikin suratul maryam Allah ya ba mu lada amin inna muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana amin zamu shiga cikin suratul taha suratul taha ita ce sura ta 20 cikin alqur'ani mai girma in ka dauko lissafi daga suratul baqara ita ce sura ta 20 in ka dauko daga fatiha jazakallahu khairan ka samu saba da daga bakar hannasi ya shiga bakin mutane in ka dauko lissafi daga fatiha suratu taha ita ce sura ta 20 daidai kuma tana cikin almi'un a wajen malamai dan qur'ani an kasa shi kashi hudu akwai at-tiwal akwai almi'un akwai kuma ainihin al-mufassal sai wanne ne arama dukun ni shiru to abinda ke akwai shine at-tiwal surori ne guda bakwai kwata-kwata daga Baqara, Ali Imran, An-Nisa'i, Ma'ida sai wace An'am, A'raf sai ka tsallaka anfal ka je suratul tauba su suka fi kowanne tsayi cikin Qur'ani an gane ko su bakwai ana kiransu da at-tiwal daga nan kuma sai al-mi'un al-mi'un shine surar da take da aya 100 abin da ya sama suratul taha tana cikin su nan tana da aya 140 a wajen shamiyin tana da aya 135 wanda yake shine a wajen malaman Hijaz ko Kufa akuma su 132 akuma su 135 bisa ga sabanin da ake na ayoyi kamar yadda muka bayani a lokuta daban-daban na babu dadi babu kare cikin Qur'ani akan samu wani wurin aya ne a wurin wasu wani wurin ba aya bane ba aya biyu ne a matsayin aya daya wasu kuma aya biyu ne a wuri daya ina fata an gane to a takaice tana da ayoyi 135 a wajen ainihin malaman Kufa tana da ayoyi 134 a wajen malaman Hijaz wannan sura ana kiranta da suna suratul taha kuma ta sauka ne bayan suratul maryam domin Qur'ani yakan sha bamban wajen jerin surori a wurin sauka da kuma jerin su a cikin alqur'ani mai girma ai kaga suran farko ita ce ikra amma tana can kusan karshe bai ta bace a farko to haka jerin qur'ani yake amma da suratul maryam da suratul taha a jere suke da juna wurin sauka a jere suke da juna kuma a cikin musaf ina fata an gane sannan ana kiranta da suratul taha kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi imam al-qurtubi yace suna sura ce makkiya kusan da ijma'in malamai akwai wadansu malamai da suka ce akwai wadansu ayoyi kadan wadanda sun sauka ne ainihin a Madina, amma zance mafi inganci surar gaba ɗayan ta kaf ta sauka ne a Makka tun kafin a hijira, ta sauka ne ma tun kafin musuluntan Sayyidina Umar, dan tana cikin sanadiyar musuluntan Sayyidina Umar dan Khattab, kamar ne tabbata a cikin sira na Muhammad ibn Ishaq, kamar da kuma Imam Ad-Darqutni ya ruwaito Sayyidina Umar ya fito daga gida yace yau kan koshi ko annabi, ko annabi ya kashe shi ko ya kashe annabi, yazo ya bata musu Makka, an kawo sabon addini, an raba kan mutane, babu girmama iyaye, an bar addinin kakanu yana ta surutai da takobin shi yana sauri, yau ko ni ko shi, sai wani tare shi, ina zaka je? Zan je wurin Muhammad, yau kan za a yi ta kare, yace yau kana bata lokacinka, ai yakin ya ci gidan ku ga can kan wakata musulunta, ka koma ka fara da gida. Fatima bintul Khattab yace kanwata wa eh kawai sai juya ya fasa zuwa wurin annabi, sai gidan kanwarsa, yana zuwa ya same da kanwatarsa da mijinta da Khabbab malamin su, ya zo yana karantar da su Qur'ani, yana koya musu suratul Taha, an gane ko? To ya rubuta musu abin da suke karantawa, suna karanta suratul Taha, sai dan Umar ya shigo, ku bani in karanta, suka ce ba za mu baka ba, innamal mushrikuna najisun, suka ce kai najasa ne, kokarin zai wuce abun ya buge kanwata, sai yana so ya ainihin kaiwa mijin nata hari, shine tausayi sai ya kama shi, karshe dai da suka bashi ya karanta yace kai wannan maganan fa akwai abun dubawa a ciki, kawai atake imani ya shige shi, kawai je kalmatu shahada ya musulunta, an gane ko? To kaga ta sauka ne tun kafin musulunta Sayyidina Umar, Umar kuma ya musulunta ne wurin shekara ta 5 ainihin bayan zuwa musulunci, ya shekara 8 kafin hijira kenan, ina fata an gane. To a takaice dai wannan sura daga cikin abin da nake karantarwa, lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da duk abin da ake mishi a Makka, to ya kwantar da hankali shi, sannan musulunci nan ba an kawo masa bane dan ya wahala, ba an sauko masa da addinin bane ba dan ya shiga ainihin halin da ya shiga, ko shi ko mabiyan shi, kuma za su yi nasara a ƙarshen al'amari, su ne za su zamo al-ghalibun, an gane ko? A cikin wannan suran za ku ji kissa annabi Musa, wanda ba ku ji ta ba suratul Baqara, wani sabon labari kuma za a yi, wani sabon dambarwa ne tsakanin shi da Fir'auna. Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da daidai, mai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim. عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
وبنجي يا طه وانا كلمة الطاؤن دهاؤن عن قانقو الطاؤن دهاؤن كود الأمس هانو دهاكوري هنا فات عن قاني. To menene ma'anan waɗannan kalmomin? Malamai suka ce ma'anan su daidai yake da hamim da alif lamim da yasi da nun da qaf da sad da kaf ha ya ayin sad, duka ma'anan su Allahu a'lam bi muradihi bi zalik, Allah kada ya san me yake nufi da waɗannan. Daga cikin babban dalilin malamai akan wannan fassarar, ba taba ji annabi ya fassara su ba, ina fata an gane, haka yake karanta su kawai ya wuce, ba taba ji annabi ya faɗi ga ma'anan su ba, illa iyaka sai malamai suka ce duk inda kaga wannan za ka ga gaban shi magana alqur'ani ne directly ko indirectly, sai aka ce to Allah na kalubalantan kafirai ne, tunda kun ce qur'ani na annabi ne ya tsara shi, to da me yake tsara shi da haruffa ne alifun ba'un ta'un, to kashtaha alif lam yasin haruffa ne na yaran ku, dan me kuma ba za ku tsara qur'ani ku ba, kaman tahaddi ne challenge Allah ke ainihin kafiran Makka, sai ku tsara naku kuma ku kawo kamar yadda shi ma ya tsara nashi, an gane wannan abin da kyau. To suka ce wannan shine ma'anan shi, wasu malamai suka ce a'a taha din nan ma'anan shi ya raju ya kai wani ko ya kai mutum da annabi ake magana, suka ce babban dalilin su shine abin da zai zo a gaba, taha din nan suka ce suna ne daga cikin sunayen manzon Allah alaihi salatu wassalam, ke sa ma Bahaushe ke sa Muhammadu taha, ina fata an gane, zaka sunan mutum taha yawa ko dahi tun aka muke karantawa tahi ko, to sai suka ce dalilin su shine Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana ba mu saukar maka ba da wannan alqur'anin litashqa dan ka wahala ai kaman khitab din da manzon Allah ake magana to taha din nan kaman kiran sunan shi akai amma zance mafi inganci dukkanin hurufu almabani da aka gina waɗannan kalmomi da su muna ce musu a karatun Allah kuraman baki to duk kuraman baki din nan a bar su Allah ne ya san me yake nufi da su shine zance mafi inganci ina fata an gane Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana ba mu saukar maka ba da wannan alqur'anin litashqa malamai sun masa fassara guda biyu na farko litashqa dan ka ainihin tabe qur'ani bai zo ba dan ya tabar da kai alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhar ba'san shadida Allah bai sauko da qur'ani bai zama iwaj karkatacce qur'ani ya zo ne dan ya shiryar shi yasa Allah yake faɗa yake cewa wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin qur'ani Allah ya saukar da shi ne a cikin shi akwai waraka shifaa'un waraka na zuciya daga shirka da zalunci da kafirci da munafunci da duk sabon Allah shine warakan da ake nufi sannan wa rahmatun akwai kuma rahama a wani gu kuma yake cewa ya saukar a cikin qur'ani ainihin mau'izatun wa rahmatun lil mu'minina ya zamo mau'iza wa'azi da kuma rahama ga mu'minai yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina qur'ani shiriya ne ga masu imani to anan sai Allah yace ya saukar da qur'ani ne ba dan ka tabe ba dan ka shiriya ya kawo qur'ani ne ba dan a dinga tsafi da shi ba ba dan ana kashe mutane ba ba dan a dinga yasin ana haukata mutane ba babu wani kanuri anan ko ko da shafanta me nake fana manta a takaice dai shine qur'ani ba ya zo bane ya zama littafin tsafi ya zo ne zama littafin shiriya babu laifi a karanta ai addu'a da shi a nemi waraka da shi a nemi biyan bukata da shi duk ya halatta amma ba a kashe mutum ko a hauka mutum ko a karyewa ne ko a raba aure ba shine hikimar saukar da qur'ani ba ya zo ne ya zama shiriya jagora zuwa gidan aljanna fassara ta biyu ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar da alqur'ani ba dan ka wahala saboda kafaran maka suna cewa gashi nan kan kun bar addinin iyaye da kakanu kuna ta shan wahala ana ta kama ku ana azabtar da ku kuna ta boye-boye kun shiga addinin wahala Allah sai ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ban saukar da qur'ani bane dan ka wahala ya kai manzon Allah alayka salatu wassalam ba kuma dan masu bin ka ainihin suma su halaka ba akwai wani hadisi wanda Imam Ibn Kasir ya kawo shi isnadu hujjayit dida Muhammad al-Bayyumi sun ce suna da ainihin magana akan sanadin hadisin saboda cikin sanadin shi akwai al-Ala ibn Maslama hadisin shine wani daga cikin sahabbai Sa'alaba ibn al-Hakam yana cikin sahabbai wanda basu shahara ba akwai sahabban da ba san su ba wani sahabin hadisi dai ma aka rubuto a gunshi kuma sahabi ne to Sa'alaba ibn al-Hakam yace manzon rahama alaihi salatu wassalam yace yaqulu Allahu ta'ala lil ulama yawmal qiyama ran tashin qiyama Allah zai ga yawa malamai zai ce da su yaqulu Allahu ta'ala lil ulama yawmal qiyama idha qa'ada ala kursiyihi idan Allah ya zauna akan kujeran shi na mulki zai hukunci tsakanin bayi idan Allah ya zauna akan kujeran shi na mulki kujeran da ta dace da ainihin yanda shi yake ba mu sanya take ba ba mu sanya zama Allah yake ba kawai ya bada labari a cikin hadisi ko mun yadda sai annabi yake cewa liqada'i ibadihi dan azartar da hukunci tsakanin bayi Allah sai ya ce inni lam aj'al ilmi wa hikmati fikum ni ban sanya ilimin da na sanya a cikin ku da hikiman da na sanya a cikin zukatan ku da kwakwalan ku da ilimin da na ba ku ban yi haka ba illa sai dan wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wala ubali sai dan na gafarta muku zunuban ku akan abin da ya gabata ba tare da na damu wajen gafarta muku din to wannan sai yake nuna cewa malamai ilimin da Allah ya ba su ashe wannan abin amana ne shi saran tashin kiyama zai ce na ba ku ilimi ne da hikima dan na gafarta muku ba dan ku amfani da shi wajen son zuciyanku ba ya zama ku ainihin azaba da bala'i yasa annabi ta alqur'ana hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne akan ka ko hujja ne a gare ka hujja akan ka a ce ba an karanta ma kaza ba ba an karanta ma kaza ba a kama ka da laifi hujja a gare ka shine ka karanta ka samu lada kai wa'azi da shi ka tunatar ka kafa hujja ka kure dan bid'a ka kure kafiri hujjatul laka kenan ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan qur'anin ya sauka ne kadai dan ya zamo tazkira wa'azi ya zamo gargadi da tunatarwa liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah ga wanda yake kaffa kaffa yasa Allah yake cewa sayadhakaru man yakhsha fadhakkir inna fati dhikra sayadhakaru man yakhsha kai da annabi ka tunatar tunatarwan yana amfani ne kadai liman yakhsha ga wanda yake taka tsantsan ga wanda yake kaffa kaffa da duniya ga wanda yake tunanin shi ga kabarin shi ga wanda yake tsoron haduwa da Allah ga wanda yake tsoron hisabi shine illa tadhkiratan liman yakhsha qur'anin nan ya sauka ne kadai dan ya zama wa'azi da gargadi liman yakhsha ga masu tsoron Allah tanzila lokaci yayi so karanta
man khalaqal arda was samawati al'ula
wallo sama yace lokaci yayi wallo sama mai kamera minti 56 lokaci yayi zamu tsaya a wannan ayan da malam ya ja idan muka tashi gobe akwai ayan da ke gaban mu ar-rahmanu ala al-arshi sawa za a yi baje kolin dalilai insha Allah abinda mu karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya man afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh